Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To, baban da shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba saba gani wata yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. Masu sharhi sun ce shawarar kula yarjejeniya tsakanin China da kungiyar kasashen kudancin Asiya ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da China da take ikirarin mallakar su a tekun kudancin China ka iya lalata tasirin Amurka a kudu maso gabashin Asiya. Kada a jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kama ma'aikatanta 22 'yan kasar Habasha a Addis Ababa biyu bayan samame da ke auna 'yan kabilar Tigiri.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Najeriya tana ƙara jaddada yunkurin da take yi ta shawo kan matsalar tsaro da ta addabi ƙasar. Sai dai al'umma na bayyana cewa ba su gani a ƙasa ba.
Katakaki yanzu ba shiga ba fita. Duka gonakinmu ɓangaren katakaki, biskin, dokoro, mashigi, cikwakwa, kimbiskin, ginsa, duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa suna nan cikin gonaki kwakwance.
Wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a Najeriya sun zargi gwamnan jihar Kano da rashin mutunta ɓangaren shari'a da na majalisar dokokin jihar. Muna kuma tafa da hira ta musamman kan taron da jami'ar APC ta gudanar a fadar gwamnatin Najeriya dangane da batun sabuwar dokar zaben 2021. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda ya taɓo batun zaben gwamna a jiha Anambra. Ku biyo mu ku ji yadda zaben ya kaya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa da kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. Kasar New Zealand tana daukar bakoncin taron kungiyar haɗin kan kasashen Asia Pacific ta APEC na bana wanda za a kammala a taron shugabannin a ranar Asabar. Batun karuwan barkewar coronavirus da dokokin hana zirga-zirga ya dauke hankali a wannan taron yanar gizo shekaru biyu a jere. Kamar kullum, kasashe 21 mambobin kungiyar ta APEC za su buƙaci hanyoyi da kasashen za su yi aikin haɗin gwiwa domin kawar da shingayen cinikayya da kuma cigaban tattalin arziki don magance doguwar gaba. Taron zai mai da hankali ne akan lalubo hanyoyin ficewa daga masalolin cutar da ake ganin irin sa sau ɗaya a cikin shekaru 100, inji Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern mai ɗaukar nauyin taron yana faɗa a wata sanarwa. Jama'ai sun ce an samu gagarumar nasara a kadanan tarukan sharan fage 340 da aka fara. Masu sharhi sun ce shawarar kulla yarjejeniya tsakanin China da kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da China da ke ikirarin mallakarta ne a tekun kudancin China ka iya lalata tasirin Amurka a kudu maso gabashin Asiya. Kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN a takaice mai mambobi 10 da China suna niyyar kulla wata yarjejeniya akan wani shirin yin aiki tare kada za su tattauna akan matakai da za su kai ga gaggauta yin kasuwanci da zuba jari da mahuldar soja. Washington ta shiga yankin kudu maso gabashin Asiya sama da shekaru 5 da makaman kariya da horon soja da kuma kashedi ga China akan yunkurinta na faɗaɗa ikonta a tekun kudancin China. Amma Amurka tana bayan China wurin bada taimakon tattalin arziki da har yanzu kasashen kudu maso gabashin Asiya masu fama da talauci ke bukata, inji manazarta. jama'an Amurka sun ce Beijing mai karfin tattalin arziki na biyu dake jayayya da Amurka tana wuce gona da iri akan takaddamar mallakar yankin tekun kudancin China tare da wasu kasashen kungiyar ASEAN da suka hada da Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da Vietnam. Kungiyar tana tsakiya ne bata karkata ga kowane bangare ba ko da yake Amurka na taimakawa harkokin ruwanta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kulle ma'aikatanta 22 'yan kasar Habasha a birnin Addis Ababa biyo bayan sabami da ke auna 'yan kabilar Tigire. A halin yanzu an riga an sake ma'aikatan guda shida. Lallai muna tattaunawa ga dangadan da gwamnatin Habasha akan yadda za a sake su cikin gaggawa, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric yana yi wa manema labarai bayani akan sauran mutum 16 da ke tsare. Lallai yana da muhimmanci a sake waɗannan mutanen. Ya ce babu wani bayani da aka yi akan kama ma'aikatan da suke aiki da hukumomi daban-daban na Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce an ɗaure wasansu kwanaki kalilan kafin wannan lokacin. Jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun ziyarci ma'aikatan da ke tsare a hannun hukuma. A watan Satumba, Habasha ta kori jami'ai 7 na aikin jin kan Majalisar Dinkin Duniya, tana mai cewa suna tsoma baki a cikin harkokin ƙasar.
Madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Aika-aikar 'yan bindiga a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya na ƙara ta'azzara, sai dai ministan tsaron Najeriya Janar Bashir Salihi magashi mai ritaya ya ce za su yi dukkan amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su domin kare rayukan 'yan Najeriya. Wakilinmu mai ɗauko mana rahoto da suka jibanci harkokin tsaro Hassan Maina kai ne ya yi nazarin al'amarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Sannu a hankali dai, 'yan bindiga daɗi na ƙara miƙe ƙafa inda suke ƙara cin karensu bababbaka a wasu sassan arewacin Najeriya.
Ni ne Alhaji Garba, mazaunin Binnin Gwari, yankin Kakangi. Muna cikin matsalolin tsaro saboda gonaki babu halin ka shiga, an kori gidaje da dama kuma sun kashe mutane da dama. Katakaci yanzu ba shiga ba fita, sun kashe al'umma da dama cikin kwana uku ɗin gara ake ciki. Sannan yanzu duka gonakinmu ɓangaren Katakaki, Biskin, Dokoro, Mashigi, Cikwakwa, Kimbiskin, Ginsa, duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa, suna nan cikin gonaki kwakwance, babu wanda ya isa ya je ya ciro ko da dai da kwano biyu ne. Yanzu haka mutanen yankin yammacin Kakangi ba wani abin da ke gudana, barayi sun tare wannan ɓangare.
Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto ya ce su a yankin gabashin Sokoton suna ci gaba da dandana kudarsu.
Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu.
Gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji, kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman waɗanda ka sani cewa hasuri ga su ma da kuɗi ne, sauran badawa su tudun wada, ga sunan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga sunan su Sauna ta girke, Allakiru 1,300,000, an kace su ba da hasun ba da 2,200,000, Dogon Marke 2,200,000, an kace su bada da 2,200 kuma sun bada, da Kwaro Adamawa sun riga sun bada. Ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani, kuma idan mutum zai kare samu ya zo hada dalili na ƙarya, billahi laji ko mu je kotu da shi in bai dalili. Duk garuruwan ga da mun kalli su haka bada babu inda za ka ga zaka samu saniya guda, ko tunci ya kora ga wanda za a saka babu shi. Tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin, to sai ku biya haraji ku zauna, in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar ki samu ne, mun taba cewa ba mu da wuta, ba ita ce faruwar ki din mu ba, ko abin da muka ba hankali. Tsaro ne gaba gare mu, shi samu ke magana tsaro, kaji mun ce babu wanda ba mu da wuta.
To ko me gwamnatin tarayya ke yi akan haka?
This government resolved to do everything within the constitutional powers to ensure that the security and safety of law abiding citizens.
Ministan tsaron Najeriya kenan General Bashir Salihi magashi ke bada tabbacin cewar wannan gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa bisa doron tsarin mulkin Najeriya don tabbatar da tsaron dukiya da rayukan al'ummar ƙasa. A don haka za a tunkari duk kalubalen tsaro gadan-gadan da ke fuskantar Najeriya baki ɗaya. General Yakubu Usman mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya.
Waɗannan 'yan ta'adda ɗin kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za ya sani inda su inda kuma za a je a same su a fatattake su wato sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu
Rundunar mayakan kurdawa ta zargi Turkiya da kai harin jirgi mara matuki a jiya talata a arewa maso gabashin Siriya da ya kashe fararen hula guda uku a cikin wata mota An kai farmakin ne a Kamishli wani gari da ke kan iyakar Siriya da Turkiya da ke karkashin ikon rundunar mayakan Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka mutane uku da aka kashe iyalai guda ne a cewar wata sanarwa da rundunar tsaron ta SDF ta fitar wadda ta kuma ce wani jirgi mara matuki na Turkiya ne ya kai harin Turkiya ba ta ce komai ba akan wannan zargin amma rundunar kurdawan ta ce sojojin Turkiya suna kara auna arewa maso gabashin Siriya da kai hare-haren jirgi mara matuki a cikin yan watannin nan a ƙarshe a ranar litinin da ta wuce gwamnatin kasar Kuwait ta yi murabus karo na biyu a cikin wannan shekara lamarin da ya haifar abinda masu sharhi ke gani wata dama ce ta karye wata doka da ke tushe sauye-sauyen tattalin arziki na tsawon watanni wata babbar gamayyar 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta ci gaba da gudanar da sauye-sauye a yayin da take neman haƙƙin yin tambayoyi ga Prime Minister Kuwait Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah da kuma neman afuwa ga 'yan adawa masu gudun hijira daga karamar kasar Farisa Sheikh Sabah masarautar Kuwait ce ta nada shi kamar yadda ta nada sauran jami'an hukumar zartarwarsa sun sha suka akan tafkacin hanci da rashawa da kuma yadda suke riko da yaki da annobar COVID-19 amma an yi wata doka a cikin watan Maris da za ta kare shi daga yi masa tambayoyi har sai karshen shekarar 2022 yanzu da baki ɗayan jami'an majalisar zartarwarsa suka yi murabus tana yiwuwa ya kauce wa tambayoyin kwata-kwata
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a Najeriya sun zargi gwamnan jihar Kano da rashin mutunta bangaren shari'a da na majalisar dokoki da kuma rauni wajen girmama tsarin demokuraɗiyya. Don haka suka buƙaci gwamnatoci da hukumomin ƙetare irin su Amurka da Burtaniya su ɗauki matakan da suka dace wajen hudda da gwamnan. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A cikin wata sanarwa da suka fitar a nan Kano wakilan ƙungiyoyin da suka hada da Guardian Center for Development da Amnesty International da kuma Action Justice sun zargi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da rashin mutunta umarnin kotu da katsalandan akan ayyukan majalisar dokokin jihar da na bangaren shari'a. Sanarwar mai dauke da sa hannun Comrade Ibrahim Suleiman na ƙungiyar Amnesty ta bada misali da yadda gwamnan na Kano ke kibiyan mallafin jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar wanda koti ta umarci gwamnan ya biya shi wasu kudade a matsayin diya biyo bayan janye karar da gwamnan ya kai shi Jafar din a gaban kotu a baya
rashin mutunta tanade na demokradiya bangaren zartaswa kada ya shiga bangaren shari'a ko bangaren shari'a ya shiga bangaren majalisa da sauransu akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai misalai da muka kawo wanda musamman mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya fada ko ya aikata wanda akwai korafi akai kuma ya kamata a duba kuma a gyara daga ciki akwai misali matsayi da ya ba wasu mutane a cikin gwamnatin sa wanda an kama su da hannu dumu-dumu a cikin fasa akwatin zabe na shekara ta 2019 wanda yana nuna kamar yana goyen bayan abin da suka aikata kenan ba zai yi a samu wani ya kutsa ya fasa akwatin zabe ba ko wani abu wanda yake bidacewa a dauki mataki akwai darasi daga kura-kuran da akai ya kasance ba a sake maimaita kuskure a baya ba amma muna so duk wani da zai tsaya zabe da duk waɗanda za su fito a cikin siyasa a dama da su su kasance daga na gaba sun ga zurfin ruwa
sai dai gwamnan na Kano ta bakin kwamishinan labaru Comrade Ibrahim Garba ya musanta abin da kungiyoyin ke faɗi yana mai bayyana lamarin a matsayin siyasa tsantsa
idan da gwamnati sake shigar da ƙara irin ta Abuja ba me yawa wannan ne za ka iya cewa akwai hujja da ya kamata a ce gwamna ya bada wannan jiya da biya da ake magana ni dai a sani na majalisar dokoki ta jihar Kano suna da kyakkyawan alaka da gwamnatin jihar Kano da Mikima Bonga. Tunda inda gwamna yake shiga harkokin ko sha'anin rajista ko fannin shari'a ba.
Me kake ganin da ya sababa irin wannan yanayi ne na kaman nuna rashin aminci da gamsuwa da yadda kuke tafiyar da gwamnati daga kungiyoyin irin waɗannan da za a iya cewa suna da tasiri a fage na demokaradiyya?
Siyasa ce kawai, tunda zaɓe na 2023 ya matso, saboda ta siyowancin kungiyoyin nan ta riga ta san cewa amfani ake da su. Menene amnesty ba ta faɗa akan Najeriya ba? Saboda haka magana ce ta siyasa, magana ce ta ɗan siyasa suna amfani da shi. Mun san lokacin siyasa ne za ka ji abubuwa daban-daban. Yanzu ma ka fara jin abubuwa irin wannan. Wani ma zai zo ya ce a jihar Kano ba abin da gwamnati ta yi.
Zargin take ƙa'idojin demokuraɗiyya da na rashin mutunta umarnin kotu da kuma katsalandan a ɓangaren shari'a da na majalisar dokoki ya daɗe yana yawo a kan gwamnonin Najeriya, lamarin da ya ƙara ƙaimin fafutukar nema wa ɓangarorin biyu 'yanci daga hannun gwamnonin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, za mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa a Najeriya. Bisa ga dukkan alamu, tsuguna ba ta ƙare ba dangane da batun sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2021 da majalisar ƙasa ta amince da ita, domin ko a daren jiya sai da jam'iyyar APC mai mulki ta gayyace dukkan mambobin jam'iyyar 'yan majalisar dokokin ƙasa zuwa fada Asorok kan zaben fidda gwani kai tsaye. Bayan sun fito ne wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta zanta da sanata mai wakilta Katsina ta Arewa Ahmed Babba Kaita domin jin shawarar da suka yanke a wannan zaman. Ga abin da yake cewa,
ɗan kwanakin nan da suka wuce kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abin kunya yawancinsu sun ansha demokuraɗiyya, sun ɗauka su ne demokuraɗiyya, kowa sakare ne, kowa bai san abin da yake ba. Saboda haka wannan ya sa mu kuma muka yi harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshi. A jam'iyyance sun anshi ce matalaka damar shi da ke gare shi ta canza ESCO na ward, ta canza ESCO na local government, ta canza ESCO na jaha, inda duk yawancin su suka mai da su duk da ko talakan Najeriya bai san haka. A jam'iyyance kenan. A kuma zaɓe na jam'iyya da jam'iyya sun sake rauna namu. Saboda mi? Idan muka ba abinda gwamnoni suke so ya tafi, to lalle lalle mutane za su fita daga jam'iyya. PDP kada mu manta ta shekara 16 tana mulki ƙasar nan, amma da ɗan Najeriya wayoyota sai da ya kai ta ƙasa. Jam'iyyar APC duka shekara ta 6. Abinda muka ta kuke-kuke a jam'iyyar PDP a lokacin, to yanzu karama abinda jam'iyyar PDP ta yi a baya kan abinda jam'iyyar APC take. Dan jam'iyyar PDP koda tana kama kariya, to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama kariyar tare. Ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka, shine nama. An tura mutanen zaɓe daga nan gurin, ya je ya dan ba su abinda zai ba su, sun sha hura, sun ci nama, shikenan su rubuta mashi. Wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare.
Sanata Ahmed Babba kai take nan a hira shi da wakiliyar Madina Dauda. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A Najeriya, dan takarar jam'iyyar Abga ya lashe zaben gwamnan jihar Anambra. A jihar Sokoto kuma, ƴan bindiga sun naɗa kansu sarakuna a wasu garuruwa. Jama'a assalamu alaikum.
Da Charles Chukwuma Soludo of APGA having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected.
jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Anambra Professor Florence Obi kenan take bayyana tsohon gwamnatin babban bankin Najeriya Charles Chukwuma Soludo na jam'iyyar ABGA a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Anambra dake kudu maso gabashin kasar. Don adaren Lahadi aka sami tattara sakamakon zaben kananan hukumomin mulki 20 daga cikin 21 na jihar. To sai dai kuma babbar jami'ar tattara sakamakon zaben ta bayyana cewa zaben bai kammala ba har sai da aka sake gudanar da zabe a karamar hukumar Ihiyala. Soludo ya yi takara ne a karkashin inuwar jam'iyyar ABGA mai mulkin jihar inda ya sami kuri'u 112,229 inda kuma ya kayar da abokan takarar sa 18 manya daga cikin su Valentine Ozigbo na jam'iyyar PDP da ya sami kuri'u 53,807 da kuma Andy Uba na jam'iyyar APC wanda ya sami kuri'u 43,285. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara a gabashin jihar Sokoto da ke arewa maso gabashin Najeriya, rahotanni na nuni da cewa ta kai ma 'yan bindigar sun soma naɗa sarakuna da hakimai a wasu garuruwan da ke yankin, lamarin da masu fashin baki ke gani tamkar sun karɓe iko ne da garuruwan. Haka kuma 'yan asalin yankin sun ce ko baya ga haraji da suke ɗora wa jama'ar wasu garuruwan, haka kuma suna kafa sababbin dokoki da mafi akasari suka ci karo da dokokin da gwamnati ta kafa a yankin. Sa'idu Ibrahim Delege dan majalisar dokokin jihar Sokoto ne da ke wakiltar sabon birni ta Kudu wadda ke cikin yankunan da ke fama da wannan matsala.
Hakikanin gaskiya ne, domin akwai mutanen gangala da tijai kamar guda su tara waɗanda shi shugaban bandit din ya ce kira su ya ce na neman su ya kira su ya aza musu haraji da za su biya, sannan kuma ya nuna musu cewa ga wanda zai zama jagoran su a matsayin hakimin su wanda aka ce ma dan kwaro. Wannan tabbas ya faru a gangara.
To yanzu bari mu yi magana shi a karman haraji, shin kuma menene ne ya faru, kuma an biya harajin ko ba a biya ba?
To majority garuruwan da aka aza ma harajin nan sun biya, wasu kuma basu biya ba suna hada kudi dan duk abinda suka ce, saboda kaga muna da sauran kayan gona a daji, akwai gyada, akwai wake, akwai dawa, akwai hatsi, gero kenan. To duk garin da bai biya wannan kudaden ba, to ba za su bari a dibi waɗannan kayan gonan ba, za su zo mutum biyu uku hudu su harbe masu aikin gona. Amma idan kuka biya, to za ku ɗebe kayanku salim alim. So saboda haka shi ne yasa su kuma talaka tun da abincin nan wanda za su ci ne sai su haƙura su sai da rabi su biya taron da aka ɗora musu. Wannan tabbas gaskiya ne.
To waɗanne irin matakai ku hukumomi ko kuma ku shugabannin jama'a wannan yankin kuke ɗauka a wannan yanayi da suke ciki?
To mu a matsayinmu na jagorori, abinda a matakai da muka ɗauka, muna ɗauko rahoton abin da an ka tabbatar da an yi ko ya gudana daga can a ƙauyuka, mu zo mu sanar ma gwamnati ta jiha, kuma mu sanar ma gwamnati ta tarayya akan ga abubuwan da suke faruwa, mu sanar ma kuma jami'an tsaro a ɗauki matakai yadda ya dace dangane da waɗannan matsaloli da suka haddabe mu, suka haddabe mutanenmu.
To sai dai kuma duk da yake kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Sanusi ya ki yayi magana da muryar Amurka sa'ad da aka tuntube shi akan lamarin. To amma kuma ya yi nuni da wata sanarwa da ya fitar a madadin rundunar da ke musanta rahotannin cewa 'yan bindigar sun naɗa kansu sarautar wasu garuruwa. To amma kuma mashawarci na musamman ga ministan lamuran 'yan sanda wanda shi ma ɗan asalin yankin ne, kuma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni injiniya Idris Muhammad Gobir ya tabbatar da rahotannin.
Na ɗaya dai a garin gangara wanda muka haɗi wancan sati da ya wuce, cewa 'yan bindigan nan sun je an kira su a garin Saturu an yi mitin da su, kuma bayan an yi mitin da su an ba su condition guda hudu. Condition ɗin nan guda hudu an ce musu kada ɗan sanda in sun yi rasuna su zauna wannan yanki ya sake zuwa wannan yanki na gangara, kada wani soja ya sake zuwa wannan yanki, sannan su biya kuɗi million naira wanda ya shahi garin Gangara Katal. Sannan kuma sauran garuruwa na gabacin Gangara, that is yankin Gatawa, gari 85 su ko an yi musu magana cewa su hada naira 300,000 tunda ba su yi noma ba na kwarai. Da haka kudi suna kama naira miliyan 25,500. Bayan an gama meeting din nan kuma an ka fada musu condition cewa kada su shiga cikin wani activities da ya shahi magana issue na ƴan banga ko a ga dan banga na yanki ko su shiga banga kuma sun kace sun aminta sun yarda daga cikin shugabannin bandits da aka zauna Murtala aka yi wannan meeting da su da dai Hassan Dan Kwaro shi na wurin nan da ainihin Jamu Baki da Boka yana wurin nan dan Bakkolo na wurin nan Dogo na wurin nan su biyar kenan an ka tambaye su cewa to daga cikin waɗannan mutane wa suke son su dauka a matsayin shugaban su wanda zai kula wannan yanki da Gangara suka ce su mutanen community da Gangara suka ce sun zabi Hassan Dan Kwaro sarkin kudun gobir shi da kainai ina sanin ina da masaniya ya rubuta ma DTOn sabon birni takarda ya bashi ya hada mishi ga yanki ne ga abin da ake ciki ya rubuta ma OCSS ya bada takarda gabana yayi magana da SSS gabana shi magana mishi ya rubuta a kawo ministry for local government ya rubuta a kai gina sarki musulmi sannan kuma ainihin boka da yaje garin makwaruwa yayin yayin maulidi bayan ya ga maulidi ya kira mutanen garin nan ya kira su gaba da yace musu yanzu wa an mai gari dan sani shi an mai garin makwaruwa shi ya tashi tsaye yanzu hada boka yace ranka dade ai kai an mai gari da ni an mai gari amma su kai an mai gari sannan kamin wannan magana da ka fada muka Murtala mutanen makwaro mutanen gidan gyara mutanen satu mutanen su da adama duk gaba ɗayan su gonar su Dogo da su Dan Kwaro su ta suna musu noma dole in baka je ba dan ka zai je ko uban ka je gonar ya noma sannan kuma wannan yanki na Gatawa shi sarkin kudu ai ya fada mai jama'an gwamnati su sani naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na fada maka nan gari 85 wanda za su wani miliyan 20 banda su so far su yan bindiga su amshi naira miliyan 37 kenan kaga waɗannan garuruwa na mu kenan na gabas gaba dai kenan ba su da rashin sarakunan mu ba su da rashin hakiman mu ba su da rashin DPO mu ba su da rashin jama'an tsaro mu gaba daya kenan sun koma karkashin bandits
ya a yadda su jami'an tsaro suke cewa suna daukar matakai a wannan yanki
Murtala ba gaskiya bane ba jami'an tsaro su suna daukar mataki ba ai yanki inda kullu ake complain na ainihin babban commander su tunji inda suke zaune a garin Fakai a shekarun local government ne gulbi ne ya raba shekarun local government da Fakai kuma tunzi har kirani yace shi shida nan garin nan in wani abu suka ji gashi an zo to wanda ba a kare a zamfarar da aka ce ana operation a shekarun local government Murtala ana magana ma sabon birni ko isa babu wani operation babu wani kokarin operation babu wani abin da aka zo an kai kuma eh an kace kauyuka ba ce Gangara gari ne na masarautar hakimi da haka idan an ka ba mutum rikon Gangara duk kauyukan da a karkashin Gangara heda ka gari 20 suna karkashin wannan bandi wanda ka kula da shi ko gari guda that is makwaruwa da an ka zo an ka boka da kilar din kai da shi shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma akwai kauyuka attached to kuma ina tabbatar maka idan gwamnati ba ta karfafa maki ba wallahi bandits suna da shirye suke a saki kai wasu su diba wasu garuruwa garuruwa na sarakuna idan yanzu gwamnati take shiri domin ta dauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na Najeriya wallahi ba gaskiya bane
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir da Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban da ta kaice shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa da kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsaloli da annobar COVID-19 ta haddasa
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jiyo sa abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin Kafin mu sallama da ku muna mika sakon gaisuwa ga mai sauraron mu Malam Kabiru Yauri sakataren karatu a makarantar Polytechnic ta Tarayya Waziri Adamu dake birnin Kebbi jihar Kebbi yanzu a madadin Baba Yakub Majeri da yake ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC